wani lokaci da gaske ana samun wasu mutane sai su fake da mu su ta ƙarya saboda a danganta shi a ce mutumin kirki ina jin shi za a yi cewa kullum an taɓa shi sai ce ya zo gunmu wataƙila kuma ƙarya ma yake ba ya zuwa gunmu ba abin mamaki ba kusantakarka da wani mutumin kirki ba ta iya amfana maka komai a lahira kar ma ka ɗauka wai dan wani mutumin kirki ko limamin unguwarku ya san ka ko kana zuwa gurinsa amma ba ka aikin kirki kar ka ɗauka wannan abin zai maka amfani yaudar da kanka ko wata ce iya ka ce mu faɗi gaskiya kawai idan mutum ya fake da mu yana yin ƙarya to shi da Allah kuma Allah zai kallashe shi kuma za a je lahira za ka fara su da ma ka tsaya kana yi wannan ƙarya gara kawai da aikin Allah ka kama ko baka danganta kanka da kowa ba shi Allah ya sani amma ka danganta kanka da wani saboda kana tsammani wai mutumin kirki ne in ka danganta kanka za ka samu wani ba abin da za ka samu ba ne ai idan dangantaka da mutumin kirki yana sa ka tsira da matar annabi Nuhu wata malaka da kuma matar Lot wata halaka ko to da kuma annabi Ibrahim ga baban shi yana ci da bai da baban bai halaka inda kusantaka da mutumin kirki yana amma dai bari mu ga wasu makoki da suka shafi mahaifiyar ka idan ka kyautata mata ga abin da Allah zai yi maka malamai sun ce al-ihsanu ila ummi sababan lirqaba kyautata ma iyaye ko uwa musamman yana sababa maka samun yardar Allah saba mata kuma wallahi zai kai ka fushi ubangiji abu na biyu suka ce ri'ayatu ma fasatan inda ke ka kula da ita ma musamman lokacin da ta girma shekaru sun mata yawa anan ne Allah yake buɗe maka kofar aljanna na uku suka ce a ta'atu wa rahma ka yi mata da'a kuma a lokacin ka rinka jin tausayin ta yanzu an ce 200 shi ne za ka iya ɗauka ta ba mahaifiyarka ni ban san mutane me suke ne ba me za ka yi da kuɗi tunda mahaifiyarka tana so ka ba ta kawai Allah zai ba ka wani na hudu at-tawadu da haka ce dole ka yi mata tawadu na uku faɗo sauti in tana magana kai ka sunkuyar da sautin ka kar ka daga sautin ka sama da nata na shida tarbiyatu amra idan ta kira ka ta amsa kiranta na bakwai al-infaqu war-ri'aya ka ciyar da ita kuma ka kiyaye mata lafiyarta na takwas shi ne tawqiru wato girmama ta ko kuma tawfiru ihtiyajati duk bukatun ta inda kana da hali to ka biya mata na tara shi ne at-tawaddu war-rahma ka nuna mata kauna da tausayi da rangwata mata na goma aka ce kai mata hidima na sha ɗaya kai hakuri da duk abin da za ta zo da shi saboda ta tsufa waɗannan abubuwa goma sha ɗaya ana son kowane ɗa ya yi mahuwarsa saboda haka ka ji tsoron Allah muna biya ma ka ji tsoron Allah to idan kai waɗannan abubuwa goma sha ɗaya kai kuma ga abin da Allah zai yi maka don ba a manna za ka yi ba abu na farko da Allah zai yi maka shi ne zai yarda da kai daga zara Allah ya yarda da kai ka zama ko na biyu kuma zai ɗora ka kan tariqul janna zuwa aljanna na uku shi ne albarakatu bil haya zai zuba maka albarka a rayuwa to yanzu dan Allah mutum da zai samu waɗannan abubuwa guda uku duk abin da ya yi mahaifi akwai damuwa a ciki ka kiyaye kanka ni dai na biya maka kuma wannan mata gaskiyar hakika bisa abin da ta rubuta tana ƙaunar ka ne don watakila kana jin mun yi magana kuma za ka tsargu watakila za ka tsammani ita ne yanzu in an je gida kuma a yi ta bala'i to wannan ƙaunar ka take tun da so take ka kyautata wa mahaifiyarka sannan kuma ba ka sallah da asuba nan ma tana son ta fara yin sallah, wannan cikakkiyar makaunaciyar kace. Sai dai za ka samu wani mutum saboda shaidani ne, watakila shaidan ya masa fitari a ka mai yiwa yanzu sai ya ji haushin matar saboda waɗannan abu, ya je ta faɗan banza. Rashin sallar asuba, bari ka ji abin da za su same ka, kuma watakila ma kana cikin suna tsammanin a yanzu haka. Abu na farko shi ne za a shafe maka albarka idan dai ba ka sallar asuba cikin mutane, kuma da gangan kake kin fitowa za a shafe albarka. Na biyu za ka samu zulmatul waja, shi ne baƙin fuska. Na uku abin da zai same ka shi ne adamul qabul, ba za ka samu karɓuwar addu'a ba ko karo kyala, shi ne layin warwa da du'a'u. Na hudu shi ne maƙudul fala'i, Allah zai sa halitta ka rinƙa wasanka duk abin da ka yi ba za ka samu karɓuwa a wajen mutane. Na biyar ita ce wato maitatun dalila, za ka samu mutuwar ƙasƙanci idan rana mutuwa kuce, za ka mutu a ƙasƙance, Allah zai wulaƙanta ka a wannan lokacin. Na shida suka ce ya mutu ju'an wa aqsha, za ka mutu kana jin yunwa kuma za ka mutu kana jin ƙishiwa saboda ka wulaƙanta da sallah. Abu na bakwai da zai same ka shi ne dhiqul qabr, za ka samu kuncin kabari a cikin kabarin. Abu na takwas ranar tashin alkiyama azaban nar, za ka samu wuta ta azaba. Abu na tara shi ne za ka samu ghadabullah, Allah zai fushi da kai saboda ka baka kare ma Allah da gaban kake zuwa kake kin zuwa. So muna jan hankalin wannan mutum tunda an ce kullum yana zuwa nan. Abin da ya sa ba mu ce wannan takardar ba za mu karanta ta ba, saboda mun karanta ta ne dan a ceci mutumin daga abin da yake, kuma shi ya sa muka yi rubutu muka kawo wa'annan abubuwa na musifar da yake ciki, ba don komai ba, don ka tuba ka dai. Mahaifiya wajibi ne ka kyautata mata, ba magana wai ana neman alfarma ba ne, wajibi ne. Don haka mu ji tsoron Allah, wallahi akan barka iyaye, mu ji tsoron Allah. Wani abu na gaba shi ne muna yi ba dukkan jami'an tsaro da ɗan operation aktara da duk waɗanda suke da tsaro, muna musu roƙon su Allah ya tsare su, kuma muna roƙon Allah da ya sa a gama lafiya, sannan su kuma su yi haƙuri su daina cin zalin mutane. Ni ka san abubuwa na haka, yawa an muku addu'a Allah ya sa a gama nan, amma da Allah ku daina cin zalin mutane ba ku gaya da ba ku dade. Allah ya sa a gama lafiya. Operation Aktar, jami'an tsaro, sojoji da 'yan sanda da duk waɗanda suke da tsaro, Allah ya taimake ku ya tsare ku ya ba ku nasara, amma ku mutunta ɗan adam. Na gaba banda wannan shi ne na uku kenan. Jiya mun yi magana a kan abin da ya shafi wato aikin haji, mun yi addu'a ko a kan cewa muna roƙon Allah duk waɗanda suka biya Allah ya sabbaba yadda za a yi su tafi. Na samu kira daga can sama, sannan kuma na gani a wata tasha suna ba da sanarwa na rage alhazai cewa mala'ikan su ba ne. Gwamnatin Saudiya ita ne take da wannan matsala. Kuma akwai wanda ya saba zuwa ya san cewa ana samun cunkoso a Amina da Arab, wani lokacin za a ga wasu alaƙai ba ku nan daga, saboda yankin Mina annabi da ya sha tashi ya ce daga nan shi ne farkon Mina, can kuma shi ne ƙarshen su. Haka Arfa daga nan shi ne farkon ta, can kuma shi ne ƙarshen ta. Su karan kansu gwamnatin Saudiya ba wanda ya isa ya ƙara faɗin Arfa, bai isa ba saboda shatawar annabi ne, kuma Mina haka take shatawar annabi ne ba annabi. To wai su kuma suna son su inganta ko da annabin da ya samu wurin zama, dan wallahi wannan lokacin ma da wasu a wajen gona a wajen shara a wajen gidan babu shi da zabi wala Allah suna ganin wannan shi ne karfin da yasa ka rage wasu to amma dai mu ba mu ce ga mai laifi ko waye ne ya ba mu addu'ar da muke shi ne wanda duk suka biya Allah ya sanar da samu damar su tafi kuma in shawara za mu bayar to ita kanta Saudiya din ya kamata tun daure allocation din da za ta ba wa kasashe to sai ta yi la'akari da wannan kada ta ba da allocation sai kuma an sake an biya kujeru sannan ta ce ya yi yawa kuma za ta rage wannan kuma za ta haɗa hukumomi na alhazai da alhazai da jima haka ne ko ba haka dan haka ita kanta Saudiya din ya kamata su hukumomin da suke magana da ita su ba ta shawara shekara mai zuwa ya kamata a yi abu da wuri domin ba zai yi daɗi ba ma misali kai agent ne ka karɓi kuɗin mutane kuma suna tsammanin tafiya sannan yanzu ka zo ka ce musu babu tafiya ba zai abun ba zai daɗi ba ba wanda zai masa daɗi to ma in tun da wuri an kayyade maka ga abin da za ka yi kaga kai ma ba za ka shiga wannan damuwar ba kuma wani ma ba zai shiga cikin ta amma mu abin da muke addu'a shi ne muna roƙo ita kanta Saudiya din ta kalli abu kuma a gyara waɗanda duk suka biya a banan a samu su tafi in ya ga dama baɗi a ɗauki mataki to mu kuma matsalar mu a Najeriya muna da wata matsala wanda in an ce ka yi abu da wuri sai ka ƙi sai lokaci ya ƙure sai ka zo kana cewa dan Allah ayi kaza wanda kuma ba haka ba ne ya kamata in an ba da lokaci to kai ƙoƙari ka biya to Allah dai muke roƙo ya gyara wannan matsalar kuma ya saka mata wato mafita kar ka je ka zauna ka zargi wani a ciki kawai ka roƙi Allah ya sa a samu maslahar da za a samu duk waɗanda suka biya su tafi kawai mu wannan shi ne fatan mu manzali ba ko kun gane magana yawa kar ka je kana da cewa wani suke da laifi su a mu yanzu ba mu san menene ba amma dai daga sanarwa da kake ji wannan shi ne abin da ake ta maimaitawa da haka muna fatan Allah ya sa wato a samu mafita da maslaha ta yadda kowa zai ji zai tafi don kuma yana iya canzawa tun da lokacin bai yi ba lokacin bai ba kuma yana iya canzawa Allah ya sa a dace sannan wani bawan Allah jiya ya kawo mana da wani labari na cewa ya fito daga ko kudanci na ina da wurin da ake ana taka alkur'ani ana san shi abin nan kuma ba wa waɗanda ba musulmai ba har ba waɗanda suke musulmai ba kamar yadda ya zo da bayani duk da dai ba mu iya tabbatarwa ba labarin sa ne amma mu saƙon da muke son mu isar shi ne saƙon da muke son mu isar shi ne a ko'ina kake kai musulmi kamata ya ka san girman alkur'ani kuma ka tsare alkur'ani a ko'ina kake saboda haka kada ka bari takardar da take ɗauke da alkur'ani ko sunan Allah a barka a jiki ko a rinka takata wannan saƙo ne duk abin da ya zama ya jiddige misali ya tsohe ba zai amfani ba to ɗayan biyu ko a tona rami a birne shi ko kuma a ƙona shi da wuta wannan shi ne abin da ya kamata a yi kada ka ga wani abu mai sunan Allah ko a kwata ko a ƙasa wannan sunan Allah sun ko da boko aka rubuta shi dole ka girmama shi shi yasa wani lokacin da ke mamakin ɗalibai ko a jami'a ko a sakandare ko a wani abu za ka samu musulmi ne amma zai iya yaƙi na ɗinsa sai ya je ba ko ba kwaye tambayar ku ake kuna yi ko a ɗakin jarrabawa wani sai ya yaƙi takarda da sunan Allah ko da bismillah ma sai ya je ba kuma ana takawa amma kuma da wani wanda ba musulmi ba ne ya yi masa haka yanzu zai tada hankali ya ce an wulakanta Qur'ani ya tada rigima ba haka kuke ba to ku da kanku ne ku daraja littafin nan ku da gaske ne wallahi da kanku ne ku mutunta ba za ka ga mutum yana karatun Islamic studies
da ayoyi amma zai iya zuwa in zai alwala ya sallah sai ya ajiye littafin sa akan da kai kuma ya zauna akan sa kuma ya yi alwala kuma da ayoyin alqur'ani a ciki haka ne ko ba haka ana tambaye ku akwai dan abin ya shafe ku jike nan ba za ku yi magana ba shi karatu dama ba haka yake ba dama wata rana sai ya zo kan kai ni ma da nake yana zuwa kaina saboda haka kawai gyarawa za ka yi zaka ga mai islamin sai ana quoting din aya alitabir amma zai tashi misali zai yi alwala ko ma yi musu gaban aiki da waɗannan ayoyin zai shiga da hand out din shi da komai din zai shiga gaban aiki da su wanda zobe ne a hannun manzo Allah su akwai Allahu a jiki manzo Allah in zai shiga sai ya cire ya ba mu Aisha ta hajji saboda sunan Allah amma kai yanzu not din da aka baka kana islamic style da shi kake shiga gaban aiki a yau ba kuma wata kila ka tsuguna yana cikin ka kai kashi ko ka tsuguna kai ka tsaya kuma yana cikin ka kuma sa'an nan ka zo ka ajiye shi akan dakali kuma ka zauna akan ka kai alwala sai ka tashi ka dauke abun nan littafi da kai ka kuma a ce ka mutunta ayoyin Allah kana islamic style kuma baka san ma mutunta ayoyin alqur'ani ba ta yaya karatun ka zai yi albarka ko ba ku gane ba ne ok wato abin ne baya daɗi shi ya zama dan haka ka ga irin wannan magana ba a mata kabbara amma da wani abu aka taɓa yanzu da zai Allahu akbar amma yanzu saboda ya shafe su kaga tsotsi an yi shuru mutane na ke zama da wallahi ga duka ku na sai Allah eh dani na ku sai Allah Allah ne ya hada ku kuma ai ba mai raba mu ko yawa ba mai raba mu eh Allah ya muku albarka yawa ku ka san mu shi ne da Allah a gyara a gyara eh a gyara eh irin waɗannan abubuwa a rinka ba su mutunci iyaka yawa wani bai sani ba ne gaskiya shi yasa yake magana ba wani kuma hankalinsa ma bai je ba akan cewa bai fa kamata ya taka ko ya zauna akan ayar alkur'ani ba bai kamata hankalinsa bai je ba sai an tunatar da shi to Allah ya ba mu dacewa na'am za mu ci gaba kan inda muka tsaya insha Allah yawa sai da daren lailatul qadr an ba mu jiya an ya yi rubutu a shi mu ne ba mu fahimta ba abin da yake nufi shi ne cewa shi lailatul qadr din nan kan ba yana nufin wai ranar yake son mu gaya masa a'a wani lokaci daren yake fara kuma yaushe yake kare wato qur'ani ya amsa wannan tambayar da yace lailatul qadr khairun min alf shahr sai ta tanazzalul mala'ika mala'iku suna sauka والروح ده جبريل فيها اتكن دار فشي كما دار يوشي يكي فارا دار ينا فارا عني دقا فارا ورانا سو داك إذن أنت أنا لمن ليلة القدر أقوم كرشي كما أوتري سو ينا فارا وانا دقا دار عشرين دقا na fata kenan daren yana fara saboda shi wata yana amfani da dararen ne ba da wudin yake aiki ba dararen yake amfani da su saboda haka idan za ka daga yi ta kabi misali goma karshe to ranar da ka ce azumi na 20 wannan daren shi ne daren 21 an gane to daga wannan ko ya zama to 23 ko 25 ko 27 ko 29 shine hadisi ya tabbatar yayin magana a waɗannan dararen ne ake samun lailatul qadr shi kuma lailatul qadr yana farawa ne daga fatuwar rana har kuma zuwa ketowar alfijr salamun iya hatta matla'il fajr daren aminci ne inji Allah amincin kuma zai yi ta ci gaba har lokacin da alfijir ya keto alfijir yana ketowa to lailatul qadr ta kare
wannan shine abin da Rasul Qur'ani ya ambata. Allah ya ta mai tambayar ya ji mu kuma mu ma mun gyara. Na'am. Bana zai karanta mana ko? Bismillah. Muqari da maqasid az-zawaj alabashi sai mu cira kuma mu yi gaba. Mu ga akwai wani abu da ake kira falalar aure. Ya kamata mu karanta wa mutane. Hatta masu ƴaƴa su yi ƙoƙari su ma su shiga wannan falala da waɗanda za su yi auren su yi. Kuma muna nan muna ta addu'a tare da roƙo Allah ya kawo sauƙi. Allah ya sauƙaƙa yin wannan aure ɗin kowa ma ya samu ya yi. Abu dai wanda Allah yake son a yi shi. Don haka a daina tsanance-tsanance da za su hana tafiyar sunnar manzon Allah. A buɗa mata a yi sauƙi don ka samu ta wuce. Za mu ga alheri insha Allah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
نعم.
وليستعتب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
نعم.
وآتوهم مما لله الذي آتاكم.
نعم.
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
تبارك وتعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين. Ku aurar kuma su yaya waɗanda ba su da mata daga cikinku ku aurar mu wato cikin bayanku da kuma kuyanku. In yakunu fuqara yughnihimu Allahu min fadlihi. Idan kun kasance fakirai ne Allah zai wadata su daga falalarsa. Wallahu wasi'un alim. Allah bai yarda ne kuma masani. A nan ne muka fito da cewa tunda Allah ya ce a yi aure, wace manufa ce a cikin aure? Kuma mun tattauna abubuwa da yawa a jiya kan cewa ga manufofin auren. Mun tsaya ne akan lamba ta biyar, lambar da take ba mu cewa a yawaita domin yawaita al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne taksiru sawadi ummati Muhammad, domin yawaituwar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda annabi ya ce ku yi aure, ku auri matan da suke ƙaunar kuma ku auri waɗanda suke ƙaunar ku kuma suke haihuwa, domin zan yi alfahari da yawan ku a ranar tashin alkiyama. Wannan an ce ka auri wacce take son ka, to hakan kuma ita ba ta auri wacce take so. Shi yasa a wannan wurin da wannan hadisin da wasu hadisan suke nuna cewa auren tilas ba a san su. Ka tilasta yarinyar sai ta auri wanda ba ta so, ko kuma ka tilasta ɗanka sai ya auri wacce ba ta so. Kuma a cikin aure kamar yadda na gaya muku, harka ce ta ƙonewa, ba harka ce ta takura. Duk wanda aka tilasta masa sai ya zauna da wanda baya so, to ba a zaɓa masa ya ji daɗi a rayuwa ba. Haka magana take. Saboda haka shi yasa Allah ya yi matan kala-kala, ya yi su ma mazan kala-kala. Amma dai shi zaɓin annabi abu biyu ne. Abu biyu yake zaɓa. Idan za ka aure mata, abu biyu ya kamata ka kula da su. Babu laifi ta ƙara na uku. Ita ma mata abu biyu ake so ta tantance namijin da za ta aura, amma babu laifi ta ƙara na uku. Abinda ake so a tantance shi, kai ake so a tantance a wajenka, ko mai ɗaya baban yarinya zai so ya ganka da waɗannan abubuwa guda biyu, su ne addini da dabi'a idan ataku mantaru daura dinahu wa khuluquhu falawiju idan wanda yazo yana son yaro kun yarda da addinin kaga addini ya shi wa khuluquhu kuma kun yarda da dabi'a to ku auren nasa me yasa annabi ya zabi wadannan abubuwa guda biyu saboda addini shi yake koya ma dan adam karamci da sanin mutunci da sauke haƙoƙi da girmama dan adam duk addini ne yake koya muku wannan da kunya da kuma wato gudun karka cuci mutum duk addini ne yake nuna maka to saboda haka idan kana da addini to ka kunsa dukkan alhairan da kake bukata sannan ya zaba maka khuluq wanda zaki zaba ya zama to yana da dabi'a dabi'a kuma shine da yawa wasu daga cikin dabi'un su baki wani daga cikin dabi'ar da ya iya duka da saurin mari da zage zage haka ne ko da rashin mutuntawa to sai annabi ya ce idan zaki zabi miji guda biyun ne ya kamata ki kula idan zaka zabi mata guda biyun ne ya kamata ki kula da su addinin ta da dabi'un ta babu da zai ka tsara na uku kamar da na gaya maka amma ba hadisi bane shi in ka tsara na uku amma ba da na uku shine kana iya tsara tana da dabi'u tana da addini kuma tana da kyau in ka tsara kyau bane sai ka na kana iya neman mai addini mai dabi'a kuma kyakkyawa dan ba wanda yake dole sai ka tsara mummuna kuma dole ne ka aure wanda take mai addini dan kana son a kula da kai kuma kana son a tsare maka mutunci kuma kana son ƴaƴanka su samu tarbiyya to mai addini ita ce zata wacce take da maka abin nan akhlaq kyawawan dabi'u ita ce zata kula da gidanka ita zata tsare ma mutunci ita zata tsare ƴaƴan mutuncin abin nan ƴaƴanka to amma fa ana iya samun mai addini mai mu'amala mai kyau amma kuma ba ta da kyan halitta kuma tana da waɗannan bayanan saboda ka aure ta eh mana ko ba ga malaru yawa to shi yasa nace ba ne bi kuma ka ce eh amma dai gaskiya ina son da kyau amma tunda dai ga dabi'a ga addini kuma ni ina son kyau ki gaba Allah ba ni mai hukunci ba babu laifi ita ma kuma za ta iya tsayawa a kanka wannan kenan saboda haka shi yasa annabi ya ce ku auri wacce take son ku kuke son ta take kaunar ku kuke kaunar ta kuma tana da addini yana da addini zan yi alfahari da yawa gobe kiyama wani abu na biyar kenan daga cikin maqasid na aure abu na shida daga cikin maqasid na aure shine raja'ul walad salih mutum yana zaure ba shi da da ba shi da komai yana son kuma da na gari to da na gari kuma ba a tsintuwar sa ba a zuwa a saye shi ba a samun sa a cikin wata bishiya dole sai an yi aure saboda haka kenan daga cikin maqasid na aure idan kana son da nagartacce to sai kai awar sannan kuma dole ne ya zama ta wacce magana da muke za ta koma kanta ka samu mar'atu saliha domin anan ne za a iya cewa ana tsammanin da nagari to wannan yana daga cikin maqasid na aure saboda Allah yana son mutane su hayayyafa su yi yawa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin Al-Qur'an a wajen maganar ƴaƴa na gari والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ubangiji yana cewa bayin Allah nagartattu sune wadanda suke cewa ya Allah ubangijinmu ka ba mu daga matanmu wato zuriyarmu ka ba mu ƴaƴan da za su zamanto farin ciki a gare mu kuma ka sanya mu zamanto jagororin masu tsoron Allah wato kai da kanka ba kana roƙon Allah ya baka ƴaƴa na gari wanda za su faranta maka rai ba wanda kullum za su rinka tayar maka da hankali ba kuma Allah ya sanya ka zamanto jagoran su tunda su masu tsoron Allah kamar yadda annabi zakariya yake fadi yana cewa waj'alhu rabbi radiya wannan da da zaka bada ya Allah ka sanya shi ya ubangiji ya zama to yardadde a gurin a wani guri yana cewa rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya Allah ka bani daga gare ka zuriya wacce take tagina an gane a hadisi kuma da Allah ya cewa idza mata ibnu adam inqata min amalihi idan mutum ya mutu komai nasa ya yanke daga ayyukansa illa min salat to kaga waladus salih yana daga cikin abin da ake son ka kafa a duniya ka bar da na gari wanda zai kuma ka addu'a abu na bakwai shine daga cikin maqasid na aure shine al-qiyamu ala wato al-qiyamu ala amni wato min ima'illah wato shine tsayuwa da tarbiya ko tsayuwa akan bayin Allah wajen samar musu da ƴaƴan da za su zama to cewa nagartattu masu gina ƙasa wannan yana daga cikin mafasid na aure shi yasa ya halatta yin auren ya haramta yin zina domin idan an samu ƴaƴa ta hanyar zina to musifa suke zama a ƙasa ba su zama alheri a ƙasa amma ƴaƴan da aka haife su ta hanyar aure to kamar an tsaya ne wajen baiwa al'umma wato ƴaƴa nagartattu domin ciyar da ƙasa gaba shi za a nufi ce arif bil kawari wato ku tsaya ko ku yi abota ku tsaya da samar da waɗanda suke ƴaƴa ma'ana nagartattu wannan yana daga cikin abin da maqasid na aure domin a samar da al'umma nagartacciya ta gari aure yana daga cikin abin da yake maqasid na a samar da mutane masu ji shi yasa za ka ga duk wanda ya aure ya aiko to tarbiyyar ƴaƴansa tana kansa a matsayin wajibi ya samar da ƴaƴa nagartattu a cikin al'umma wanda al'umma za ta amfana da su ba wanda za ta kuka da su ba shi yasa aka daga cikin manufar auren wannan ya shigo domin idan da za a bar mutane kara zube kamar dabbobi to za su dawo kamar dabbobin ne ba kowa idan kaga dabbobi yanzu suna tafiya garke guda ai ba za ka tsayar da su ka samu wani daga cikin su ka ce kai waye babanka ba zai yi ba saboda ba ruwansa ko kuma ka ce masa waye uwarsa shi dabbobi haka suke kawai suna haihuwa ne amma ba su iya gane darajar ba iyaye saboda haka za ka iya samun bijimi yana bin mamashi ko ba zai yi ba za ka iya samun kuma yana tunkurin babansa to idan da an bar mu babu aure haka za mu zamanto kawai kowa zai yi biki kowa kowa ya bada saboda yanzu Allah ya saka aure domin mu tsaya da ƴaƴan da za a haifa kowa ya bashi tarbiyya don al'umma su zamanto ta ci gaba kuma wannan shi yasa za ka ɗauki nauyin ƴaƴanka daga makarantarsu da suturarsu da abincinsu da duk wani abin da ya shafe su saboda dalilin aure idan ba dan aure ba ne to mutane za su koma kamar yadda dabbobin can suke to kenan wannan yana daga cikin maqasid manufar aure mutum ya samar da al'umma ta gari kuma ya ɗauki nauyinta na fata an gane saboda haka idan kai aure to duk abin da ka haifa wajibinka ne ka koya masa tarbiyya domin al'umma ta huta daga sharrinsa saboda idan ba a ba shi tarbiyya ba to zai zama kamar waccan dabbobin zai iya barbarar kowa in lokacin barbarar sa dai zai iya dukan kowa kuma da bai gani yanzu an samu ƴaƴan da suke dukan iyayen su haka ne saboda ba a tsaya akan abin da ya kamata a tsaya abu na takwas daga cikin maqasid na auren shi ne ifa'un nafs min az-zina Allah ya saka aure daga cikin manufarsa domin ya saka rayuka su zama toka wa muka bilai masu mutunci waɗanda ba za su yi zina ba domin a wajen malamai ko a wajen shari'ar Allah duk wanda ka ga yana zina bai da mutunci kowa duk mutumin da ka ga yana zina bai da mutunci kuma sai dai ka yi hakuri haka shari'ar take kallon ka ba ka da mutunci da kana da mutunci da ka tare mutuncin kalwar wani da kana da mutunci da ka tare mutuncin yar wani
da kana da mutunci da ka kare mutuncin uwar wani da kana da mutunci da ka kare mutuncin surukar wani amma mazinaci duk wadannan da na ambata yana yi da na wani ne dan duk matar da kai sanar da ita ko uwar wani ne ko surukar wani ne ko kanuwar wani ne ko yar wani ne rashin mutuncin ka yasa kake wannan abu da kana da mutunci ba za ka yi ba kuma da kana son ka kare naka mutuncin kai ma da sai ka kare mutuncin na wasu shi yasa aka ce duk inda ka ga mazinaci bai da kunya kai hakuri wallahi ban san kana yi ba wallahi kai hakuri ban san kana yi ba wallahi yawa dan wani zai tsago ya ce to kaga irin abun nan wani irin kaga irin abun wallahi kai hakuri ne ban sani ba amma dai baka da mutunci kuma baka da kunya yawa kai hakuri dole a gaya maka baka da kunya baka da mutunci da kana da kunya ba za ka bar mahaifiyarka ta yi ba in ba kai zunar da wata to kai da mahaifiyar wani ne da kana da kunya ba za ka bari karuwar ka yi zunar da ita ba to in ba kai zunar da karuwar wani kai ko da yawa ko kuma kai da zunar da wani ke za malamai suka tafi akan cewa kawai ba ka da kunya ba ka da mutunci da Allah ka yi haƙuri kai haƙuri ni ba da kai nake ba kai haƙuri amma dai ba ka da kunya kai haƙuri muna mai ta ma kai haƙuri amma a gaya maka ba ka da kunya kuma ba ka da mutunci mazinaci ai mana haka shari'a ta ce ifaqun nafs aure an saka shi saboda kowace rai ta zama kamila mai mutunci mai mutunci ka kame kanka ka mutunta kanka ka mutunta ɗannanka ka mutunta yayunka ka mutunta sulukarka ka mutunta gyatumarka ka tsare kowa ma ya je ya tsare kenan in an yi wannan duka ba inda za a samu an yi zina da uwar wani ko an yi zina da kanuwar wani ko an yi da yar wani ko an yi da sulukar wani shi yasa suka ce ba ka da kunya kuma dai ina tsara ba ka hakuri amma a gaya maka an ce ba ka da mutunci wallahi ولا تقربوا الزنا وبجد يدك لك فقرات الزنا إنه كان فاحشا الله يتي الزنا دي أن فاشاك وساء سبيلا وما يامننا أتي إتتي حنيا وأن تنقل أدم يكي بيدنيا بيا وسبق توس أبو نترى أنسك أولي جمع نفرس بعد سعادة الجسد واتوشيني يبيا مجيكي بكاتون شي جيكي idan aka haife shi a duniya uwa ta haife shi ya shekara 15 ko 16 ko 17 zaka same shi yana da wata bukata a wannan lokacin bukata take faruwa ita ce sha'awa domin yaro yana kankani ba ida sha'awar komai amma da ya fara girma kai shekara 15 ko 16 ko 17 ko 18 to zaka samu jikinsa yana haifar da wata sha'awa to wannan sha'awar idan bata gamu da imani da yi mata aure ba to wannan sha'awar za ta lalata jikin shine sai je ya rinka zina to kuma kaga jiki ya lalace kenan zuciya kuma ta lalace sannan an dauka layin da ba zai kulle ba to shi yasa aure an shabanta shi dan ya babu wannan jikin damar samun biyan wasu bukatun ku ta hanyar da yake halal kuma ta aure shi yasa manzon Allah yace wa fi dhu'i ahadikum sadaqa tsokar ɗayan ku da zai samu da iyalinsa muna ba shi lanin sadaka sai sahabbai suka ce ya rasulullah yanzu ashe mutum ya samu da iyalinsa ya ji daɗi jikinsa ya biya buƙatarsa kuma a ba shi lanin manzo Allah ya ce da zai saka ta a haram zai samu zunubi ko bai samu ba ke zai samu ita to haka kuma idan ya saka ta a halal zai samu lada saboda haka kenan kaga hatta sa'adatul jasad jiki ya samu biyan buƙatarsa ta sha'awa ya sauke sha'awar lada take ba shi aure ya sa aure ana yin sa saboda wannan domin a samu lada na goma daga cikin maqasid na aure shine as-suhbatu was-sakina wal-mawadda war-rahma ana san a samu abota tsakanin wani jinsi da wani jinsi wato kenan jinsin namiji idan ya auri mata ya kulla abotan kawance da jinsin da ya dace da shi wanda zai bashi jin dadi. An gane wannan shine har ma malamai suna kira alaka jinsiya, ita ce irin saduwa da ake kenan. Ana son kuma ka hado wani zumunci da wanda ba naka ba na asali na jini, saboda kaga kanuwarka zumuncin ku ne ko yarka wane ne, duka waɗannan ko kai shi za aka haramta maka su saboda su zumuncin su yana kulle. Amma wannan idan ka same ta ta hanyar aure, ka aura kuka hada abota na kawancin aure ta hanyar kauna da soyayya da tausayin juna, to shikenan kaninka zai dawo kaninka, ko kaninka kuma zai koma kaninka, babanka zai dawo babanta, mahaifiyarka zai dawo mahaifiyarta, yadda ne da dawo yarka. Yanzu kun karo dangi daga ina? Daga wajen matarka. Ita ma gidansu kyau sun karo dangi daga wajen ku da kuka yi aure a gidan. To wannan aure yana son haka, saboda cikin maqasid shine al'umma ta dinke, kada ya zama to kullum danginka kawai ka sani. A'a, aure yana jawo maka dangi har yanzu. Kawunta kawunta ne, babbanta babbanta ne, kawunka kuma kawunta ne, babbanka babbanta ne. Haka ake haɗa waɗannan abubuwa kenan. Kamar maqasid na aure shine kamar kenan, yanzu an haɗa ka da wasu dangi waɗanda ba naka ba, amma yanzu sun dawo danginka saboda sanadiyar ne. Sanadiyar ne, sanadiyar aure. Abu na goma sha ɗaya shine al-ibada, wato kenan ana yin aure saboda ibada, domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa shi. Yasa a nan barmu ta farko da muka zo yin magana mun ce shine istijabatu rabbi, amsa ma Allah. Wato kenan duk wanda ya amsa ma Allah ya yi ibada. Ubangiji ya ce ku yi aure, to yinsa ibada ne. Kuma shi ita ibada, wa hiya urwatul a'la, ita ce igiya mafi ƙarfi, kuma ita ce mafi ɗaukaka. A ce aurenka ya zama to dan ibada, dan bautata ma Allah. An gane ko? Ita ce igiya mafi ƙarfi wanda ma'aurata suke kamawa. Mace za ta kama igiyar, namiji zai kama igiyar, dan ta haɗa su wajen wa? Wajen bautata ma Allah a kan wannan auratayya ɗin da aka. Dan haka duk wanda ya aure ya sani ibada ce, ba kawai shargalle ne na holewa kawai shikenan ba, a'a, ibada ce. Sai abu na goma sha biyu daga cikin maqasid na aure shine izalatul wato al'anat wal mushaqqa, wato shine gusar da al'anat. Qur'ani ya faɗa da cewa a cikin suratul nisa ya ce idan mutum bai samu ya kyantacciya ba ya aura, ya auri baiwa. Suratul nisa ita yi wannan magana, sai ce zalika liman khashiya la'anata minkum, wannan wanda yake jin tsoron al'ana shi za aka ce to gusar da al'ana din yana daga cikin maqasid na aure. Ma'ana kenan wanda yake jin tsoron dan bai samu ƴaƴa aura ba zai afka cikin zina, to ya auri baiwa. Duk da cewa idan ka auri baiwa, ƴaƴan da ka haifa ma bayi ne, suma bai ba suna suma suna kan bauta, saboda bauta tana bin uwa ne, ba wajen uba take bi. An gane? To don gusar da wannan zinace-zinacen da kuma wani abu da ake kira mushaqqa shine wahala. Abinda ake kira wahala ya rabu, wato mushaqqa shine duk yawanci za ka samu wanda wato bai da aure kuma yana cikin wata mushaqqa. Akwai kuncin rayuwa ta talabi, don babu mana babu warwara. Irin sa ne za ka samu mutum sai ka yi tsammanin kamar yana bacci sha biyun dare, idan ka zo ka ce wani sai ci maka kun san talaucin da ya dame shi, rashin mata. Shi za ka samu wani saurayi ya kare wajen gida uku a kan gadonsa, ya maƙalƙale musu, ya manne. Wannan sunansa mushaqqa, wahala ce. shi yasa muke ta cewa a sauƙaƙa auren nan dan ka samu kai waɗannan yaran duka a fitar da su daga cikin wannan wahala domin wahalar kuma kaga ko zai mutu shi kadai ne a daki sai dai da safi a zo a ta buga koba ya dai da biya sai a samu ya mutu wata kila ya mutu cikin tsumma ba mai yayi ba saboda mushakka so ana da bukatar gusar da wannan daga cikin maqasid na aure shine a gusarwa da matasa wannan wahala su dai zuwa suna kwanciya wai kari uku da soki ake ce ba komai ne mutum ya kare gwiwar ta can ba ta nan haka nan kuma ya makalkale in ya tsunsa duk suna kan aure shi ya kama ya matsi yana kan wahala wahala yake sha wallahi wahala yake sha wannan shine mushakka wanda yayi mata duk ba za ta same shi da wannan ba to ana son a gudar maka da wannan abu na 13 daga cikin maqasid na aure shine sir'atul rizq Allah yana yaba ta arziki kuma wannan shine wato gaba ta biyu akan wata aya Allah ya ce akan aya da Allah ya ce in yakunu fuqara yughnihimu Allahu min fadli idan sun kasance ba su da shi da talauci ni zan wadata to sai malamai suka ce daga cikin abin da maqasid na aure shine akwai sur'atul rizq arziki yana yi mutuwa kuma zan ba ku misali yanzu idan ka kwatanta samari biyu ne wannan ya yi aure wannan kuma bai aure ba cewa wannan ya yi aure saboda yana ganin watakila kamar talauci zai dame shi ko wani abu bai kama da haka amma idan ba a yi sa'a ba suna makaranta tare wannan da ya yi auren watakila in an taso zai sai ta ratse ta gida na mu ci abinci kaga kenan shi yana da arzikin da wani ma zai zo ya ci amma shi wannan zogin fa ba yi da komai kuma za ka samu ba za ka same shi da tanadi ba domin wanda duk yake da matar to dole akwai tanadi hanyoyin kashe kuɗin sa sai ya san abin da zai amfani zai kashe kuɗi wannan kuma tunda ba shi da kowa yanzu za ka ba shi kuɗi zai je zai kasuwar waya ita ne matarsa ita ce kuma kwanzuma ce kuma za ta ta karɓar data ne ba ta kuma ba da komai sai aikin sa in ma ba sa ba so kenan a cikin aure akwai sur'atul rizq ana samun yalwatar wato arziki shi yasa Allah ya ce in dai kai jamu kuma ka tsaya da haƙƙin auren yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadata shi daga fadalar sa na 14 shine ishba'ul gharizatul jinsiyya lil insan wato kosar da nature na halittar dan adam wanda Allah ya halitta shi duk wani dan adam da ka sani Allah ya halitta shi ya isa masa a cikin halittar Allah ya diga masa sinadari na sha'awar mata duk wata mata da ka sani a duniya Allah ya diga mata wani sinadari na sha'awar namiji yaya za a yi ta kosar da wannan sha'awar nature halitta da Allah ya halitta ka in dai kana so ka biya wannan bukatar ta hanyar halal to aure ne ka yi shi yasa aure bai maka adadi ba idan ka aura kawai abin da aka sa maka doka shi ne idan matar ka tana aila kar ka je mata shi ne kawai abin da aka saka maka doka sai in ba ka da lafiya amma ba wanda ya hana jima'i da rana ko da daddare ko da safe ko da wani lokaci annashitu fa atuharzakum annashitu haka Allah ya ce saboda ka kosar da sha'awar ya zama to ka kashe mata karfi ba za ta iya sa ka a waje kai haramu ita ma kuma haka mata so wannan akwai hikimar ubangiji a ciki ta yin wannan yana daga cikin maqasid na aure domin ya hana kai wannan abubuwa abu na 15 shi ne tarbiyatul abna wato shi ne tarbiyar yaya an gane wato tarbiyar yaya ubangiji ya sani cewa idan dan adam bai yi aure ba halin da aka saka masa na sha'awa zai iya zuwa kila ya zina in Allah bai haramta ba to in ya samar da ɗa ta hanyar zina kuma zai yi wahala ya ɗauki nauyin tarbiyyar shi yasa za ka ga an tsinci yaro an jefar da shi babu wata mata da aure za ta yi a sadu da ita ta haifi ɗa ta je bayan gari ko ta je bakin kwari ta jefar da shi duk inda ka ga an jefar da yaro to uwar ba aikin kirki ta yi ba amma ba zai yi da mijinki ku sa duk ku yi ciki da komai sannan ku hada baki da ke da miji ku je ku je manda yawo zai wahala to kenan ashe auren shine zai sa tsayuwa da tarbiya saboda ka ce za ka ki ganin kowa ya ja na tsaya kowa da gidansa wannan ƴaƴan wani wannan gidan wani kowa ya ja na sa kai za ka biya musu makaranta kai za ka kai su makaranta kai za su menene daga cikin mafasid na auren shine iyayen su tsaya a kan ƴaƴa amma in babu aure to mutane za su dawo kamar tumakin can da muka ambata dan sai ke yawo ne kawai an haife ka baka san babanka ba baka san mahaifiyarka ba kawai tunda aka haife ka aka jefar da kai dan ka san daga garken tumaki suna tafiya ba da ma ka dai da rago a cikin ku kace nuna min uwarka a cikin garken nan ko kuma ka nuna min babanka a cikin to da an bar mutane babu aure haka za su dawo za su ce yin barbara ne kuma za su haihu kuma za su watsar da ƴaƴa so wannan yana daga cikin mafasid na aure waɗannan abubuwa guda 15 su ne malamai suke kallon don su aka kafa aure ya jama'a yanzu aure da kinda ake suna da waɗannan manufofin na'am to a gyara a gyara idan za ka yi aure don ne ka saka waɗannan abubuwan za su zama wajibi a kan ka sai ka yi su idan ka kafa family a kan wannan to family ya kafa kenan har tashin alkiyama al'ummar da ta kafa al'umma ce ta gari kuma sai an amfana da ita amma ka zo kawai kana yin aure wai saboda shikenan kai wata kasuwar marar gari kai wa ne da shikenan ku roƙi ta roƙan hoto kai na ba ka gane magana ba haka ba wai kawai ka tsaka shi mutum ba amma ka san dai a zuciyarka akwai manufa ba wai kawai kana yin aure shikenan a dan ka je ai yanzu ka yi aure kuma shikenan morewa an kuma ka kira ni ba ka bari dan Allah kamar wani jahilin mutum to amma wanda ya rena Allah ba za a ce a ce maka ba za ka bari ba dan Allah ko kuma ita dinka an go ka fi san dare ko kana so ko ba ka so dare zai kuma komai tsiyar da zai gari ya wani bayan da zaka wallahi saboda wannan da Allah ne ko ka so dare yayi ko kar ka so dare zai ko ka so gari ya wani ko kar ka so zai wani ba kai kai su ba so saboda haka dole a sabu a gyara dan Allah ku rinka saka al'amura na Allah a cikin al'amarin ku dan za ku samu albarka dai ina ga yau amma idan kuna daukan kawai gaban kanku za ku a kai ka ga wani yayi kan shi kenan auren ka na mutanen Indiya ne ko mutanen ina ne kana da ranar bata gari kana da ranar kauyawa kana da ranar mahaukata kana da ranar suwaye duk ka ɗebo munanan abubuwa kan da ba a so dukkan jibga ma kanka fata kake yi ma kanka mummuna wannan mummuna kai daga in gano babbaran shi Allah zai nuna maka babbaran da ka ko biya ko biya Allah nan da ma je insha Allah sai rabuwa ta gaba ma aure da Allah assalamu alaikum na'am
Assalatu wassalamu ala rasulillah wa barakatuhu wa alaikum wa rahmatullah. Ana jazakallahu khairan. Akwai wani Allah ya ce malai yana so a
juya musu wannan.
Yake yana so a kira shi da addu'a yana da yara mai mata guda ke da ke roƙon su don Allah wani da ya kama su maza da aure.
Allah ya ba su mazajen aure. Allah